أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ينقوى مسكلا مرسورا رمو تا كفرية لباري سنة تي في إيكا إس إسلام كتاب والسنة منا مكوغيسوة الدين المسلم تي منا كارغودي وألا سبحانه وتعالى دجنجنا وأغريشي تاردى صلاة منزن سيرا منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا صحبانسا دا كما وندي بيسو أكن تفركي nagari har zuwa ranar ƙarshe. Barkanmu da haduwa da ku a darasin mu na 54 mai taken hada nasoshi, wanda muna tafiya ne da littafai guda biyu. Littafi na farko, littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-allamatul qur'ani al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, da kuma as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwabatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. Muna bin jerin ayoyi ne kamar yadda kuka sani na al-Qur'ani. Kinan kowanne littafin guda biyu tunda hada su muka yi, muna dubin jerin ayoyin al-Qur'ani ne. Idan dukan su sun kawo ayar, za mu bi ta. Idan kuma wani ya kawo wata aya kafin wani ya kawo ta, sai mu fara da wanda ya kawo ta gaba din. To, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya. Darasin mu zai fara ne a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwabatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi, a karkashin mas'ala ta 206 a shafi na 79 a tabaat da take hannuna. Fa in qila, idan aka ce malan, yace alal wajhil awwal, ma'ana amsa ta meye dalilin da yasa aka kira Annabi Isa kalima. An gane ko? Law kana sihhatu itlaqil kalimati ala Isa, ay itlaqin kalima ga Annabi Isa salawatullahi ala nabiyyina wa alayhi, sira da amincin Allah su tabbata akan Annabi mu da Annabi Isa. لهذا المعنى معنى ده wannan ma'ana dan saboda wannan ma'ana la sahha itlaquha ala adam alayhi salatu wassalam, da ya inganta kuma shi ma annabi adamu ai masa amfani da wannan kalima, tunda shi bai da uwa bai da uba. In annabi adamu ya kasance bai da mahaifi bai da mahaifiya, kuma ya kamata annabi Isa da yake mahaifiya ce gare shi kawai bai da mahaifi, shi ma annabi adamu ai masa amfani da wannan kalima. لأن هذا المعنى فيه أتم. أن قال يقول من ون معنى أتكن أن النبي آدم قوت أبن دي شافي النبي آدم أتم يافي تكا وأكمل كما يافي زماتك كيكينا ديديكينا، لأنه وجد بهذه الكلمة من غير واسطة أبن ولا أم أيضا. دون سبورة أنسى ماشي باتا وتفسكر مهيفي بدا مهيفيا. قلنا ذا متي لا نسلم، ما ليتي بذا مسكيبا. An gane ko? Ma'ana ba za mu yadda ba mu ce annabi Adamu ya fi cancanta. Annahu la yasihu itlaquha alayhi li hadha al-ma'na bal yasihu, malai sai mu ce shi annabi Adamu shi ma ana yi masa amfani da wannan kalima. Afwan kenan, kenan shi ma ana yi masa amfani da wannan kalima. Fa in qila, idan anka ce law sahha itlaquha alayhi, da ya inganta ayi itlaqin wannan kalima zuwa ga annabi Adamu, la ja'a bihi al-Qur'an, da Qur'ani ya zo kama ja'a fi haqqi Isa alayhi salatu wassalam, kama idan zo ga annabi Isa sira da amince Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi. Qulna, za mu ce khassa zalika bi Isa, ya ke banci annabi Isa da fadar kalima. Li anna al-maji'a fi haqqi Isa alayhi salatu wassalam, domin zuwan annabi Isa sira da amince Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi, inma kana lirraddi, domin don ayi raddi ne ala man iftara alayhi, akan wanda ya kirkira masa ƙarya, wa ala ummihi, da mahaifiyarsa. An gane ko? Wa نسبه إلى أبن دلنغن تاشيزوا غا مهيفي. ولم يوجد هذا المعنى في حق آدم وقع أما أناكم بتزوغ النبي آدم با عليه الصلاة والسلام سيرا دأمين الله ستبت أغريشي لاتفاق الناس كلهم دومين متاني دوكن سوين اتفاقي على أنه غير مضاف الى اب شي النبي ادم با ادنغنتا شي زوا ga mahaifi wala ila ummin ko zuwa ga wato uwa saboda shi an yi ittifaki tunda shine farkon mutane to anan abinda malam ya kawo kenan sai abin da ya kamata mu dan ƙara kafin mu wuce gaba kamar yadda muka saba shine cewa zamu fahimci wannan a cikin wato suratu Ali Imran kamar yin raddi domin shi akwai sabani kaga dole ayi raddi wanda babu sabani ba a bukata ayi raddi misali da aka zo kissa annabi Zakariya da Yahya sai anka ce qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha sai aka ce kamar haka ne al'amarin yake da mamakin za a bashi da Allah zai yana aikata abin da yake so saboda annabi Yahya ta fuskar mahaifi da mahaifiya za a same shi amma a wajen Maryam sai ce qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha ha kamar haka ne al'amarin yake da tayi mamaki Allah yana halitta abin da ya ga dama kaga shi ma ana iya cewa yaf'alu ma yasha to me yasa aka ce yakhluqu can ma wajen Yahya ana iya cewa yakhluqu ma yasha amma saboda shi annabi Yahya za a same shi ce ta hanya duk da yake ba hanya ce wanda take mai sauki mutun da sun tsufa kuma mahaifiyar matar Zakariya ba ta da lafiya Allah ne ba ta lafiya shi Zakariya na da lafiya kamar yadda Qur'ani ya tabbatar وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة كاغني من جار من إن جنت مشي ما ترسك إن دام باتر لا في أتي باتر لا في أشياء سأتي وامرأتي عاقر أتين سورة آل إمران أتين سورة مريم نونا ما تنشن دام باتر أيها الرجال أتي وكانت امرأتي عاقرة تدان هكذا بلاغة القرآن وجن أنفاني دا كلمة واندين ركوت ألمين إلمين إلمين لتتفندس كي أبيان بلاغة القرآن مثالي التحدي والتنوير نابن عاشور تدريك وجن فجان أكيدا ونلوكة ينا كركتا زواغ أقيدة أشعرية سننكما ينا كاو أخبارنا أهل الكتاب واندباب تبتي أكنسو سننكما دا لتفن أستاذ الدكتور فاضل سام الرائي مسمى معاني النحو نتأي دا نبيو دا نأكو دا نهؤو musamman kuma game da abin da ya shafi alqur'ani balagatul kalima fi ta'bir alqur'ani da kuma lamasatun bayaniya da kuma littafin sa wato abin nan lamasatun bayaniya da at-ta'bir alqur'ani da haka dai dalibin ilimi zai iya neman su ya amfana da wannan abin nan ba na ce duk abin da kuma ya kawo ba daidai ne amma ya kawo nashi kokari to dan haka dai yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da yake so kaga am ne tunda duk aiki ya shiga ciki amma da anka ce yakhluqu ai shi halitta ɗaya daga cikin ayyukan ubangiji saboda shi annabi Isa akwai matsala shi yasa an kai masa amfani da yakhluqu duk da yake mun ce shi Yahya shi ma tunda sun tsufa ne amma dai yaf'alu saboda ba an al'adance a samu ɗa namiji ko a samu haihuwa ne ta fuskar namiji da mace amma wajen Maryam da yake za a yi shakka sai Allah ce yakhluqu ma yasha dan a nuna annabi Isa ba Allah bane kuma ba dan Allah bane shi halittar Allah ce wanda shi kanshi ya tabbatar da wannan qala inni abdullah ataniyar kitabu waje alani nabiya ce shi bawan Allah ne da haka waɗanda suka yi wannan zai bar da sura na tashin alkiyama kamar yadda ayoyi cikin suratul ma'ida suka yi bayani sannan kuma maudu'i ne wanda mutum zai iya fitar dalilan da ke nuna annabi Isa ba Allah bane cikin alkur'ani suna da yawa da dama babu lokacin da zamu kawo su daga ciki dai zan ba da koda guda inda Allah ya nuna cewa النبي عيسى ينتشر أبنتي الله يتم المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام قال أنت سنة أبنتي الله كبير بكات أبنتي ما لم يسون كتما كنايا يعني أن التغوط دومي إن أنت أبنتي دوري كنايا تي أنك إذا كاشي بقى تي سنة إن كاشي وأما أكت سنة أبنتي دوري إن أنت أبنتي أنسى أبنت زي بيو بايا أكوي دل الليل دام رسكينونا النبي عيسى با الله بني كم بعدنا الله بني الله كمان السري دو النمو منر wato aqida dalibin ilimi zai iya binciki akan su zai gane su duk inda aka kawo kisa annabi Isa zai gane isharori daban-daban waɗanda suke nuna annabi Isa ba wato Allah bane kuma ba dan Allah bane na fata an fahimci su ki burutsu ne aka kirkiro aka ce yana da janibi guda biyu janibi na annasut janibi na dan adam da janibi na allahut janibi na Allah wannan kuma a ce Allah da mutum sun haɗe wuri guda wannan aqida ce ta wahdatul wujud ko burbishinta ne wanda ƴan falsafa suka dauka waɗansu daga cikin wato sufayi suka dauke ta waɗansu daga cikin ƴan shi'a suka dauke irin wannan aqida na cewa Husaini ko kuma Aliyu ya zan Allah wanda kuma aqida ce ta yi muni wasu daga cikin su ba dukkan su ba wallahu ta'ala alam mas'alan mu ta gaba abin nan ne mas'ala ce a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha a cikin littafin muhammad bin abi bakr bin abd alqadir ar-razi a cikin suratul ma'ida mas'ala ta 208 suratul nisa ta kare yanzu kuma mun shiga cikin suratul al-ma'ida Malam yace fa in kila idan aka ce kaifa lirtibat ya za a samu alaka wal munasaba da munasaba dacewa baina qawlihi ta'ala tsakanin fadar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani awfu bil uqud ku cika alqawla da kuka yi an gane ko al-maida ayata 101 wa qawluhu da fadar Allah uhillat lakum bahimatul an'am kuma sai an kace an halatta muku dabbobin ni'ima an gane ko an kira su bahima daga al-buhum ne abinda wanda ba ya magana ko al-maida wato ayata 101 qulna malan yace al-muradu bil uqud abinda ake nufi da al-uqud al-qawla عهود الله عليهم القولن الله اكنسو في تحليل حلاله سحلت تد ابند الله يحلت وتحريم حرامه سحرم تد ابند الله حرمت فبدا بالمجمل سي الله فارد ابند يكي مجمل ابند يكي ادنقلي ثم اتبعه سنن يبيو باين شي بالمفصل ده كما ابند انك فيتي من قوله ده يتي احلت لكم بهيمه الانعام ان حلت مكو دبوبين نعمه وابنن وقوله ده فدار الله بعده باين شي حرمت عليكم الميتة ان حرمت مكو ابين ديكي موشي ني كو متتشي كو مسي المائده ايه ta 3 دي yana daga cikin wato alƙawla tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala to idan muka duba dai akwai munasaba bayan wannan al-uqud alƙawla tsakaninka da Allah tsakaninka da bayi wasu ma suna ganin kai alƙawla ne tsakaninka da Allah domin duk alƙawlin da ka dauka Allah ne ya ce ka cika wannan alƙawlin koda tsakaninka ne da bayan Allah sai zaman to al-uqud duka sun shiga ciki gaba daya ina fata an fahimta sannan kuma ma bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu ma lafadhina imani yana nufin kai abinda Allah ya umurce ka ka haru da abinda Allah ya hane ka muqtadal iman kenan qaulun wa amal kenan da an ce uhillat lakum bahimatul an'am dan saboda masu imani su ne suke kula da abinda Allah ya halatta da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wallahu ta'ala a'lam wannan ita ce munasabar ga abinda wadansu malamai suka faɗa akwai kuma manganu wadanda ba wannan ba duk da yake wannan yafi zama kusa mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 209 malam yace fa in qila idan anka ce ma akalasu sab'u sab'u ba'un tana da dhamma a cikin alqur'ani domin suna karantawa ma akalas sab'u kuskurini wa ma akalas sab'u sab'u ake cewa da abinda masu dagi suka ci inji malam manzauri ma'ana abinda dabbobin daji suka ci kenan an gane ko wa ma akalahu sab'u abinda dabba ta ci an gane ko dabbobin daji kamar zaki yayi farauta ya ci an gane ko wa udima aka rasa shi wa ta'azzara akluhu cin shi ya wuya ta ba zai yiwa ba fa kaifa yahsulu fihi at-tahrim ya za ya ci kuma an haramta shi hatta qala wa ma akala sab'u da kuma abinda masu dagi suka ci in har sun riga sun ci kuma ai shikenan kaga nan fi'li yadhu madi qulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa ma akala minhu sab'u da abinda wato dabbobi suka ci sashin shi ko da kun iske shi da rai ko da ya mutu haramun ne idan zaki yayi farauta ma'ana ya ci sashi to wannan haramun ne ku ci sauran yani albaqi ba'da aklihi abinda yayi saura bayan sun ci shine abinda ake nufi ina fata an fahimta to wanda kuma wannan mas'ala tana da muhimmanci sosai in sun ci abin ya mutu koko in sun ci sun bar saura abin yana daukar rai ma'ana ba zai yi rai ba amma idan sun ci sashi ma'ana sun ci kafa misali amma abin ya rayu bayan haka to wannan ba laifi bane a ci shi dan mu fahimci qadiyar da kyau wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 210 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malan yace fa in qila idan aka ce qawluhu ta'ala fadar allah subhanahu wa ta'ala اليوم اكملت لكم دينكم ايو ني cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma ni cika ni'mata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma ni amince muku addinin musulunci shine addini al-maida ayat 103 malan yace yadullu wannan zai nuna min haythul mafhum ta abinda zamu fahimta urfan ta fuskar al'ada ala annahu lam yarda lahum al-islam dinan Allah bai yarda musu da addinin musulunci ba qabla zalika al-yawm kafin wannan yini walaysa kadhalik الحالي كبه هكذا لمرين يكبا فإن الإسلام لم يزل دينا مرضيا للنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بيقوشي با الدين نيوان ديكي يردد دي الله يا يردي ما منزو صلى الله عليه وسلم وانا الدين وأصحابه دي صحابانسا عند الله أوجان الله منذ أرسله عليه الصلاة والسلام ترانا الله تروش الله يا يردد الدين المسلمين دومي ام بيدد لشي بسي وانا رانا دا دو أبن دسون كي كنن ياتفي سي وانا دزيزو بايا انغاني كو malan yace kulna zamu ce qauluhu fadarsa al-yawma da anka ce al-yawma zarfun lil jumlatayn al-ulayayn zarfi ne na jumloli guda biyu na farko la lil jumlati thalitha banda ta uku kinan sai ya zamanto shi al-yawma akmaltu lakum dinakum ne da atmamtu alaykum ni'mati sunan jumloli guda biyu da akmaltu da atmamtu amma waraditu lakum al-islamu dina jumla ce ta daban kinan sai ya zamanto isti'nafi ne an kai kinan sai ya zamanto wawun ta farko wawul atfi ce wawun ta biyu wawul isti'nafi ce ma'ana wata sabuwar magana ce aka shiga gaba dan mu fahimci magana da kyau li'anna al-wawul ula gashi nan mamalan ya kawo shi li'anna al-wawul ula wawun ta farko lil atfi ta atfi ta ma'ana an hade wannan da wannan wasaniyata tabiu lilibtida'i ita ko farkon magana ce kina an fara wata magana ce fal jumlatu thalitha jumlatu uku mutlaqa sake take babu qaidi ghayra muwaqqata ko muwaqqata do ana fadi zarci muwaqqata an rubuce ma'ana ba a sanya mata lokaci ba ma'ana na yarda muku da addinin musulunci tun lokacin da na turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa yau na yarda muku da wannan addini na musulunci ina fatan ƴan uwa sun fahimci abinda ake son a ce duk da yake al-yawma akwai sabani wadansu malamai sun ce ranar wato arafa ne wasu kuma sun ce a'a al-yawma akmaltu lakum dinakum shine ranar 10 ga watan zilhijja an gane ko da kuma al-yawma uhilla lakum at-tayyibat shima wadansu malamai sun tafi cewa ranar arafa ce wadansu ka tafi cewa a'a shi kuma shi ma ranar abin nan ce ranar 10 ga watan zilhijja domin ana zancen yanka ne kuma ranar arfa ba a yanka alhali ko hukunci yana iya zuwa ko da ba ranar da aka yin yankan ba dan haka dai zance mafi inganci wanda malamai sun karin jayas shine al-yawma ana nufin ranar arfa kamar yadda nasoshi suka tabbatar da wannan akwai asar na Umar ibn al-Khattab cikin sahihul Bukhari yana nuna wannan wallahu ta'ala a'lam mai son kuma ga waɗannan bayanai ƙarin bayanai ya kuma cikin littafin tafsiri musamman at-tahrir wa at-tanwir na Ibn Ashur ya ga bayanin wajen al-yawma akmaltu lakum dinakum da al-yawma uhilla lakum at-tayyibat da sauran kuma littafin tafsiri kamar tafsiri na Alusi da kuma tafsiri na Imam Al-Qurtubi da kuma tafsiri na Imam Ibn Jarir at-Tabari da sauransu mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 211 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayar kami aka halatta muku wadansu malamai suka ce ma daban mubtada ce za ita ce khabar kinta wasu kuma suka ce ma za duk kalima guda ce sai zaman to yas'alunaka suna tambayar kama za ko zaman to kalima ce maf'ulun bihi an gane ko ko zaman to ma za jumla ce sai zaman to jumla ce an maf'ulun bihi akwai i'rabul mufrad akwai i'rab al-jumal yana da kyau mutum ya fahimci wannan kariba cikin mughnil labib an kutub al-a'rib ibn hisham al-ansari kaga yadda ake i'rabul jumal da kuma mafatihu at-tafsir na ustadh ad-doktor ahmad sa'ad al-khatib zaka yadda ake i'rabi na al-jumal yas'alunaka suna tambayarka ma za uhilla lahum mi aka halatta musu qul uhilla lakum at-tayyibat kace an halatta muku abubuwa dadada al-ma'ida ayata ta 4 malan yace kaifa saluha jawaban ya an kai wannan ta zamanto ta dace amsa ce li su'alihim ga tambayar da suka yi wat-tayyibatu su ko abubun da suke dadada ghairu ma'lumatin ba abu ne wadanda an san su ma'ana ba abu ne wadanda an san iyakar su malan yake son yace a fahimta ta wala muttafaqun ghayra ma'lumatin wala muttafaqin 'alayha kuma ba ai ittifaqi akan su ba li annaha domin wannan takhtalifu bi ikhtilafi at-taba'i domin su abubuwa da sun su wato suna bambanta ne ta fuskar wato dabi'o'in mutane daga dabi'o'in mutane kenan at-tiba'u jam'i ne at-tabi'a wal biqa' da kuma al biqa' wuraren da mutane suke garuruwan su da kauyukan su da kasashen su da yankunan su da nahiyoyin su jam'i ne al-buq'a ana nufin wuri an gane ko wannan jam'i na al-buqa sai a ce al-biqa an gane ko qi'a kuma ana nufin daji an gane ko wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin qi'atin ana nufin wato ko sahara ko kace fili fallau shi ko nan ko biqa jam'i ne na buqa an gane ko min al abin nan falamma abin nan qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما جاءها فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي في البقعة المباركة فلما أبن أتاها نودي من شاطئ البقعة المباركة أنكرا شدق بقعة المهم دي أنت بقعة أنا نشنغري kinan jam'i ne na wato albiqa jam'i ne albuqa nudiya min shati alwadi alayman fi albuqati almubarakati min alshajara haka yake insha Allah a cikin alqur'ani Malam yace to amsa kulna zamu ce al-muradu bit-tayyibat abinda ake nuhi da at-tayyibatu huna adh-dhaba'ihu abubuwan da aka yanka wal-arabu larabawa tusammi adh-dhabiha wani lokacin suna kiran abinda aka yanka tayyiban mai kyau wato sammal maita ko al-mayyita abinda ya mutu mushe kenan ko masai khabisan suna kiran shi mummuna fasara al-muradu ma'luman sai zama to abinda ake nufi kenan sananne na lakinnahu sai dai shi amun abu ne wanda yake lafazi ne am ya hade komi da komi makhsusun amma an kebance shi kenan ka ghairihi min al-umumat kamar yadda ake wato takhsisin wasu am waɗanda suka zo a cikin wato nasoshi ko cikin maganganu shi ne abinda ake nufi kenan at-tayyibat sai zama to dukkan abu mai kyau ya shiga ciki dadada amma na ana nufin abinda aka yanka an gane ko kamar yadda kalma ta at-ta'am wani lokaci ita ma ana nufin abinda aka wato yanka shi an gane ko ana nufin abinda wato aka yanka wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum mana ta'am suka ci abinda ake nufi shine abinda aka yanka wanda dama halatu ne a ci sannan kuma aka yanka ba wai yankan kawai ba ina fata ɗan uwa sun fahimci wannan to dan haka malam yace kina sai ya zama to abinda ake nufi da at-tayyibat abinda yake an yanka shi duk da yake abinda muke so mutane su fahimta at-tayyibat an ce ba a tantance su ba a'a asalin abinda yake halat in ba wato asalin abubuwa al-aslu fil ashiya al-ibaha wal aslu fi al-ibada al-man'u ko al-hadhru kamar yadda malaman usulul fiqhi da al-qawaidul fiqhiyya suke faɗa asali game da abubuwa halacci duk da yake sun ce asali haramci ne sai an samu izinin Allah amma alhali Allah ce ya bada izini don ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min Allah ya hore muku abin da cikin sammai da ƙasa tunda yace ya hore kenan ya baku lakum din nan sun kace litakhsisi don naku ne ke bance da ku ko lakum don ku yayi kenan magana ta ƙari akwai izini na Allah mun fahimci wannan amma wal aslu fi al-ibada al-man'u ko al-hadhru dha'un tana nufin ita ibada an hana ta sai an samu dalilin da yace ayi tanan zamu fahimta wannan ka'ida da kyau kenan ita ibada ba ai sai an samu dalilin da yace ayi amma abubuwa waɗanda zamu amfani da su halatu ne tunda Allah ya hore mana su sai in samu dalilin da ya hana su misali suna cutarwa hatsi halatu ne amfani da su amma sun canza sun yi tsami har sun koma kamar burkutun in an sha za a yi maye to sun koma haramun misali ko kuma abinda in an sha zai kashe mutum to wannan zai iya koma haramun saboda yana cutar da dan adam domin ba tayyibatu bane to sannan abinda rayuwar dan adam wani tana son shi wani bata so za a duba a gani idan bai cutarwa mutum ne baya kaunarsa to wannan kuma nadirun ne shadhul ku ne wannan ba alisafi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an bashi naman dabu bai ci ba aka ce mai haramun ne yace a'a ta'afuhu nafsi rayuwa ta take kyamar sa amma ya basu sun ci kenan in ya zaman to kyamar da rayuwa take yi don karan kanta ne ko kuwa sun ce a wata riwaya yace babu shi a yankin mutane na kenan mutane na ba sa cin sa kenan wannan sai ya nuna cewa a'a at-tayyibat an san su ba wai ba a ce ba a san su ba yawan su ne yasa shari'a dama abinda take hanawa shine bai da yawa abinda ta halatta shine mai yawa ya kamata mu fahimci wannan duk da yake kuma akwai wasu abubuwa waɗanda asalin su haramci ne misali kamar saduwa da mace al'auran mace haramun ne a sadu da ita sai an samu dalilin da ya halatta shi yasa mawdu'i ne mai muhimmanci kadiba cikin al-qawaid al-fiqhiyya manzuma ta al-qawaid al-fiqhiyya ta al-sheikh al-sa'di ya kawo su al-aslu fi kaza kaza al-aslu fi miyahin at-tahara da sauran su zaka ga asalin abubuwa dan saboda wannan zai taimaka ma dalibin ilimi wajen fahimtar shari'a da nasoshi kan mutun yaje ya zamanto wato jami'at kuma yadda za a yi a gane duk abinda ya kasance mummuna ne to kishi at-tayyibatu yake kenan at-tayyibatu ana yi musu tafsiri na al-addat wato akwai ta'arifi da aka yi abubuwa daban-daban wani lokaci a kawo kalmomi da masu yawa wani lokaci kuma sai a kawo kishiyar abu yanzu in nace al-haqqu kai min ta'arifin al-haqqu sai kace al-batil qariya kaga ba wani abu na kai ba amma ka kawo kishiyar sa ne kai ta'arifin sa da shi to yana daga cikin abin da ake ta'arifin sa menene ta'arifin at-tayyibat sai mu ce diddul khaba'ith huwa at-tayyibat duk abin da yake mummuna ne shine kishiyar at-tayyibat ina fata ana fahimta ta to da wannan ne zamu fahimci wasu abubuwa da dama waɗanda ba sai mun je neman nasi kansu ba domin in haka nan ne dalibin ilimi zai zamanto jami'at yanzu misali kun ga an ce duk abin da yake da dada ne kuma duk abin da yake bai cutarwa duk abin da zai amfani ka zaka yi amfani da shi to idan ba haka ba da yawan abubuwa suna da sunaye in mun kace sai mun nemi musu suna mu haramta su kaga za a samu matsala amma zamu fahimci su ta nasi ta fuskar ababen da Allah ya ce ya hore ko ku ababen da Allah ya hana su da illar su kaga al-khaba'is saboda mummuna ne ashe duk abin da zai cutar da kai to ba sai an nemo nasi ba ina fata ana fahimta ta domin wani yanzu misali zai iya cewa to poison ko pazon aja a kawo ayar da tace pazon haramun ne kaga akwai matsala ina fata ana fahimtata pazon ko mu ce poison kawo ja ayar da tace ya ayyuhal ladina amanu la tashrabu summa bari mu ce da larci summa ko la tashrabu pazon ko la tashrabu poison kaga yanzu zai baka aiki ko hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kaga aiki na zai jawo mu mutane ina fata ana fahimtata ko kuma yanzu misali giya wani ya ce to ai Allah ya ce kamin aya inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal whisky haram ko kuma ya ayyuhal ladina amanu innamal burkutu haram kaga zai ba mutane aiki ko ya ayyuhal ladina amanu innamal mai kwazaniya haram ko ko ka ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu ishrabu hura ku sha hura kaga irin wannan rashin fahimtar shari'a shike ka irin wannan tsatsauran ra'ayi a shi qur'ani wani abu ya fade shi da sunan shi wani abu ya fade shi da sifa ko illar da za a saka shi karkashin shi an ce an hore muku abin da ke cikin sammai da kasai kuma a tsayyibatu ya zamanto da tsarkakakke na duk abin da yake mai kyau ne zai amfane ka ga jikinka komi sunan shi ko wani iri ne ya halatta shi ne abin da ake son a ce duk abin da zai cutar da kai ko da asalin shi halatta ne ma ya koma haram in kuma dama tun asali haram ne shikenan magana ta kare ina fata ana fahimta ta to dan haka ƴan uwa dalibai ya kamata su fahimci abin nan kuma idan abu kashi 95 yana amfani kashi 5 ne ke cutarwa halatta ne idan abu kashi fiye da 51 yana cutarwa wato sharrin shi da yarin jaya to ya kuma ba a son shi sai dai don darura amma abinda alkhairin shi yarin jaya to shine ake amfani da shi don da waya a samu abinda sharri ne zalla kaga Allah subhanahu wataala yake cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da al'amarin al-khamr giya wal maisir da caca qul kace fihi ma ismun kabirun kace da su a cikin su akwai ismun kabirun zunubi mai girma ko ismun kathirun a cikin qira'a ta hamza da kisa'i in ban manta ba kathirun mai yawa wa manafi'u lin nas kuma akwai amfani da mutane me yasa aka ce akwai zunubi mai yawa kuma to qira'o'in baya zamu yin taujihi tsakanin qira'at domin daga cikin ilimi mai zaman kansa at-taujihu bainal qira'at kadiba cikin usulut tafsir na ustad doktor kabir yunus ya kawo babi akan wannan kadiba cikin doktora da aka rubuta a kasar saudiya al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam an gane ko to kace akwai zunubi mai girma kuma aka ce akwai zunubi mai yawa kuma duk qira'o'i ne kuma ingantattu mutawatirai a'a zunubin su yana da girma domin suna daga cikin kaba'ira kasirun kuma suna da zunubi mai yawa saboda suna haifar da zunubi mai yawa wanda ya sha giya zai zagi mutane zai mu mutane kazafi zai cutar da ƴaƴan shi dukiyar ya kamata ya dauki nauyin ƴaƴansa karshen ta imma ma'aikacin gwamnati ne ya zaman to ya tozartar da su sai ma wani lokacin gwamnati ta kwace kuɗin ta rinka bashi daidai ta rinka ba iyalansa kuɗin abincin su da komai sannan sauran a bashi ya sha giya kenan tana suna haifar da zunubi mai yawa ismun kathirun wagga ko kabirun su kansu zatin su wato matsayin kaba'ira suke wa manafi'u lin nas kuma suna da amfani ga mutane kaga ashe duk da cewa caca ita ma haka za a samu kuɗi wani zai samu kuɗi to amma mutum nawa an ka kashe shi yasa turawa da basu gane matsari na Allah ba sai an ga a to ai caca wani mutum zai iya samu miliyan kaza to idan ya samu to sauran jama'ar da su suka saka kuɗin su ko sun tozartar da iyalansu kuma su kansu sun shiga cikin taskur kaga ba za a samu zaman lafiya ba suna dauki da bala'i mai yawa za a yi fada a kashe wani a wajen shan giya ko wajen caca rikici baya karewa wani dauki dukiyar mutane ba ya saka a ciki da yawan masu hali suka iske wani ma kuɗin mutane da aka bashi ya cace su wani har rigarsa ma zai iya cacewa ba sanin mutunci ba abin da abin da ya kama da haka dan haka dai a takaice idan abu sharrin shi yarrin jaya sai ya koma haramun shine masalan mu idan alkhairin shi yarrin jaya ko da ba alkhairi ne 100% ba to kuma sai ya koma harat yanzu misali noman hatsi ba mu iya cewa alkhairi ne 100% don akwai masu dauka hatsi su yi burkutu da su yi giya to yanzu shikenan sai mu zabura sai mu ci a daina noman haƙi saboda akwai masu shan burkutu to mu ko jama'al umma sai ta mutu da yunwa misali malamai suna bada misali kamar yanzu zinace da yake faruwa sai mu ce to yanzu tunda ana samun zinace yanzu ayi gari na maza daban na mata daban bai yiwuwa wani miji zo garin mata masu zuwa garin su mata su yi kaso su yi komi sai dai can ba a rasa ba in ana da bukatar maza a samu maza tare da tsaro na miji yaje ga wanda yake so ya tattauna da ita sannan in matar shi ce su zo gidan shi kuma a raka su sai sun koma ya mayar da ita kaga musulunci ya san da cewa za a iya samun banna in dai ana cakuɗa tsakanin maza da mata ko mu'amala amma bai ce ayi ma mata garin su daban maza garin su daban saboda amfani da an ka hankalta ma shine amfanin mafi yawanci waɗanda za su yi ma Allah da'a ba ruwan su da wannan abin kuma rayuwa ba za ta yi ba in an ce haka nan za a yi to kaga yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci manufofi na shari'a game da tafiyar waɗansu al'amura kada su zo su fahimci abu ba daidai ba su ɗauke shi su watsa shi su yaɗa shi ba daidai ba sai al'amura su zo su rikici mutum na son ya taimaki addini sai ya cutar da addini ina fata ana fahimta ta don haka dai su a tayyiba cikin ta wannan fuska za mu iya fahimta su kuma abinda zai taimaka ma ɗalibin ilimi ya fahimci irin wannan zan ba da waɗansu abubuwa wanda za su taimaka ma ɗalibin ilimi game da ilmumukan musulunci da kuma fahimtar shari'a game da shari'a dai irin waɗannan ababen na farko ka nemi littafin manzumatul qawaid al fiqhiyya ta imam sa'di ka nemi al wajiz fi qawaid al fiqhiyya na muhammad sidqi ghazzi yana da ma mawsu'a wancan mujalladi guda ne mawsu'a ce mujalladi 13 mawsu'atul qawaid al fiqhiyya wanda ina ganin a duniyar musulunci dai masu wanda ya fara mawsu'atul qawaid al fiqhiyya in ba shi ba ya tattaro su gaba daya ka karance su ka samu fa'idodi sannan ka karanta usulul fiqh ka fahimci yadda ka'idodin ake fahimta alqur'ani da sunna dan saboda ka karanta su kuma kai da'awa wannan ina kira ni zuwa ga dalibai kuma dalibin ilimi ya karanta ulumul ala ulumul ala kowane ilimi yana da ka'idodin da akan shi ake tafiya wadin za su taimaka maka misali tafsiri yana da usulul tafsir ka nemi littafai wadanda anka cikin usulul tafsir daban-daban suna da yawa babu lokacin da zamu kawo su littafan da anka cikin usulul fiqh musamman usulul fiqh wanda ya gino akan mazhaba ta ahli sunna wanda ba a cakuɗa shi ba da maganganu na ilmul kalam ƙwarai da gaske ma'ana kuma ana nuna inda suka yi kuskure kamar yanzu misali muzakkira fi usulul fiqh ta al-sheikh muhammad al-amin al-shanqiti tana da kyau sosai kuma ibnu uthaymeen yana da wani littafi a bayat kusan baiti kamar 100 ne in ba manta ba da 11 ko da 9 ne a cikin usulul fiqh zaka fahimta mas'aloli na usulul fiqh da kyau to dan haka dai akwai kuma mawsu'a المهذب في علم أصول الفقه المقارن لأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة ياتتنا أكم مسألولي واتنا أصول الفقه ده هكذا ينقوى منا كرا زواغا لبين علمي دانسو فهمتي مسألولي نعلمي ده كيو أكويك عائدودي larabcin kanshi yana da qawaid wadanda ya kamata a ci kafin shi hadisi yana da usul usulul hadith ka san yadda ake karatun hadisi kuma ka san shuruhul hadith ka nemi fahimta ta magabata na farko kuma ka dauki sharhuka daban-daban ka kalli wadannan ka'idodin don su taimaka maka haka lugha zaka yi kokari ka santa misali ya za a yi baksan nahwu ba kace zaka da'awa zaka karanta su ya kamata ka san nahwu alal aqalla karanta littafi biyu ko uku ciki wadanda sun tattaro masaloli da dama musamman littafin ajrumiyya ka karanta shi sharhi na ibnu uthaymeen an gane ko in ka same shi ka karanta shi zai taimaka maka annahul wadih na 1 da 2 da na 3 alibtida'i da na 1 da 2 da na 3 athanawi za su taimaka maka wajen sanin nahwu ko at-tatbiqun nahwi da at-tatbiqus sarfi sannan ka karanta littafin sarfu ka san yadda asalin kalima take ina fata ana fahimta ta yadda zaka ganewa yadda asalin kalman nan inda aka ciro shi kana da shadhal arf na abinda kana da kuma al-tarif fi ilmi at-tasrif na wani malami babban doktor a cikin a kasar Libya da ake kira Abdullah al-Usta a kasar Libya sannan kuma kana da at-tatbiqun nahwi zaka iya samu irin waɗannan kaga annati at-tatbiqus sarfi afwan tunda muna magana ne kan sarf ka san ka'idodin yadda ake gane kalmomi da kuma hisnur rasin fi ilmi at-tasrif alfiya ce baiti dubu ta Abdullah Gondo cikin ilmi sarf kan Sheikh Uthman bin Fodi rahimahumullah jami'an wa rahimallahu jami'al muslimin ka gane ka'idodin su ga balaga baka san ka'idodin ta ba alal aqall ka karanta littafi guda biyu al-balaghatul wadhiha ko da ba karanta ta gaba ɗaya ba ka dauki ka'idodin ta da misalan da ya kawo ka fahimci ka'idodin misali sannan kuma akwai jawahirul balagha lil hashimi ka fahimce su ka karance su da kyau to kaga idan ka san ka'idodin balagha ka san ka'idodin nahwu an gane ko ka san ka'idodi na wato ilmu sarf sannan ka san qawaidul adabiyya da tarihul adab al adab ma al jahili adabul islami zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zamanin ad-dawla al islamiyya ad-dawla al umawiyya da abbasiyya da andalusiyya da dawlul mutatabi'a wannan gurgudu ne yake zance sannan al asrul hadith ka koyi waɗannan abubuwan ka san shi yadda adabin shi ke domin baka fahimta alqur'anin da hadisin sai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ka fahimci uslubin larabawa to wannan sai ya taimaka maka ka samu karatu amma babu ka'idodin ilimi babu sanin ma duniyar da kake ciki akwai yanzu mas'alolin da suka shafi musulmi tarihin musulunci baka karanta baka san tarihin musulunci misali in sira ce ka karanta ar-rahiqul maktum na imam mubarak fori ka karanta at-tarihul islami na ustaz dr mahmud shakir wanda ya kai kusan mujalladi 10 ka karanta zadul ma'ad na ibn al-qayyim ka karanta as-sira an-nabawiyya min masadih al-asliya na wani professor wanda ya karantarwa a jami'an madina dan kasar sudan ka san tarihin musulunci da kyau ka karanta sahihus sira na sheikh nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da sauran malamai da kowane ilimi ka san ka'idodin sa kaga ilimin larabci ya hada ilimi biyar ka san waɗannan ka'idodin ka san ka'idodin fiqhul lugha ko fiqhul lugha da ake cewa wanda su kira ilimin lugha a wannan zamani sannan linguistic language sannan ka karanta ka'idodin sarf ka'idodin nahwu ka'idodin adab ka'idodin balaga lugha kenan ta hadu sannan ka karanta shi ko na tafsiri usulul tafsir usulul hadith usulul fiqh alqawaidul fiqhiyya ka fahimce su da kyau kai karatu ka san larabcin da kyau ka san adab ka karanta irin su muqamatul hariri muqamatul hamadani ina fata an fahimce ni irin su daliya da ake kira daliya misali ina fata ana fahimta ta ka karanta littafai na lugha waɗanda suke dauki da kalmomin da zaka iya fahimta larabcin da kyau in ka samu ulumul ala wannan shine zai taimaka maka a matsayinka na dalibi an gane ku sai ka fahimci wato mas'aloli da kyau kuma ka iya yin da'awa da kyau ka san ka'idodin da malamai suke bi wajen fitar da wani hukunci kar ya zamanto ga ma'ajimul mustalahat ma kaga ya kamata ka samu mu'jamul lugha saboda in wata kalma ta bace ba misali mu'jamul wasit banda banyan ma'ajim irin su lisanul arab an gane ko irin as-sihah na imamul jawhari da kuma mu'jamul ayn na abu ahmad al-farahidi ina fata an fahimci ni khalil bin ahmad al-farahidi kasan yadda ake neman ma kalma da yadda ake neman ma'anarta da mi ake nufi da ita da kuma ma'ajimul mustalahat ma'ajim da suke fassara mustalah mustalahat na adab suna da ma'ajim da aka yi Qur'ani yana da al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Imam al-Asfahani kasan ko ce kalmar cin Qur'ani ga irin ma'anar da ake nufi da ita ko kuma al-wujuh wa an-nadha'ir na Imam ad-Damaghani ya nuna maka kalma da ta zo cikin siyaki kaza ga abin da take nufi asalin ta canda ga yadda take nufi yanzu kuma nan ga abin da take nufi misali kamar abin da shafi hadisi an-nihaya fi gharib al-hadith na Ibn al-Athir kamar kuma sharhu hukka na hadisi sahihul bukhari sahih muslim dukkan suna da sharhu hukka da dama na malamai kun san su sharhi na imam an-nawawi sharhi na sheikh adam ethiopi sahih muslim sahihul bukhari kana da sharhi na ibn hajar al-asqalani misali ka samu sharhu hukka na malamai kai bincike in akwai maktaba wannan ma nake kira da wannan dama masu halin mu da kungiyoyin mu su yi kokari su yi manyan maktabobi wanda malamai da dalibai da masu da'awa da masu gabatar da khutubobi idan ba su da wadannan littattafan a bude musu wanda maktaba mutun yaje yayi bincike kan wata mas'ala ya dawo ya amfana da littafin kuma ya bar shi saboda wadanda za su zo bayan sa dan haka wannan salo ne wanda zai taimakawa in mun samu maktabobi masu girma ana kula da su kuma mutane suna zuwa suna dauka ilimi wannan zai rage muna wasu matsaloli da muke fama da su wadanda zaka iske mutun ya tunkari abinda wato yafi karfin sa kwarai da gaske to to wannan agurguje kenan abinda zan iya cewa kenan to ƴan uwa musulmi kuma sai mas'alar mu ta gaba dai har yanzu a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi malan a karkashin mas'ala ta 212 yake cewa fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi menene fa'idar fadar allah subhanahu wa ta'ala mukallibina su wadannan dabbobin mukallibina بعد قوله وما علمتم من الجوارح ده انك تي احل لكم الطيبات ان هل تامكو الطيبات ابوبوا دادادا وما علمتم من الجوارح سي انك تي ده ابين ده كوكا سند ده سو فراوتا الجوارح جمعي ده الجارحه وسنا تيوا كرنوكا با كرنوكا داي با اا حد شاهو ابين نان شاهو اكوي ماسو يين فراوتا تصنصاي سو ما سونا تيكي دوكان دبر ده تيكي يين روني تاي ابين نان دغا الجرح سي اكي نوفي ده الجوارح سي انك تي تو كوما مكلبينا والمكلب هو المعلم malan yace to kuma dan bi anka ce wa ma allamtum min aljawarih kuma anka ce mukallibina sai anka ce abinda wal mukallab da yarace wani ke al mukallab al muallam wanda anka sanar da shi min kilabis saidi na daga wato karnukan farauta ko karnan farauta malan yace qulna za mu ce jaa fi tafsiril mukallab aidan annahu an gane ko yazo daga ciki fassarar abin nan kalima ta al mukallab wato abanna al mudri المضري للجارح والمغرى له كنا المضري للجارح ان غانيكو واتو وندا انكويا مشي للجارح المضري للجارح كما وندا ان زي ايين روني كو مي لازمتا دومين ضريا بالشيء شيني لازمه ان غانيكو وندان كلمه بتفيتو با سوسي ا cikin littafin amma da ya kawo shi al-mudri lil jarih wal mughra lahu kamar wanda adra afwan shine adra wanda anka hukka shine al-mudra kinan an gane ko domin yazo a cikin muqama wasbir idha ma huwa adra bika al-khutuba wa al-lab fama al-tibri arun fi an-nari hina yuqallab adra bika al-khutub zamani ya hukumaka musibu zamu iya cewa dai zagin zamani abu ne wanda shari'a bata da shi ba amma dai shi mai mukama tana yiwa a cikin adab kuskure ne yayi wallahi ta'ala a'lam almuhimu al-mudra wanda anka ko anka hukka ko aka ko aka hukka shi lil jarihi ga abinda za a zuwa ai ma rauni wal mughra lahu wanda kuma anka hukka shi domin aghra shine wato hukkawa ko ka sanya abu yalzimci abu shi yasa Allah ce fa aghrayna bainahum al-adawa wal baghda ila yawm al-qiyama mulzimta an gane ko adawa tsakankanin su a cikin suratu al-ma'ida wajen zancen wato kristoci fa ala hadha malan yace to akan wannan la yakunu takraran sai zaman to ba a maimaita ba kenan sai zaman to babu shi ba a maimaita magana ba da anka ce mukallibina kenan sai zaman to na ma'anar mukallibina shine wadanda anka hukka ba waɗanda an ka sanar da su ba sai ya zamanto babu maimaici tsakanin wa ma allamtum da kuma mukallidina shine abin da bala yake sun yace wa alal qawl al awwal magana ta farko kuma kinan fassara wanda an ka fada yakunu inma amma thumma khassasa sai ya zamanto a an yi umumi na sannan an kai takhsisi an gane ko amma thumma khassasa domin amma ma'ana faqala mukallibina ba'da qawlihi wa ma allamtum kina Allah ya ce mukallibina sannan yace bayan ya fadi wa ma allamtum li anna ghaliba saydihim domin mafi yawancin farauta su kana bil kilabi ya kasance da karnuka ne suke yi amma suna yi da abin da ba shi ba kenan tunda ya ce galibi fa akhrajahu makhrajal ghalib sai ya fitar da shi makhrajin al ghalib abin da yafi afkuwa al ghalib al waqi' minhum abin da yake yawan afkuwa daga gare su ina fata an fahimta wannan amsar da malam ya bayar kenan to sannan kuma sai malamai suka ci mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi a karkashin wannan sufa yace a wa mumkin shi ga abin da zai kara yace yana yiwa an yi qala a ce inna mukallibina halun min dhamiri allamtum kina ana nufin shi da anka ce mukallibina hali ne na allamtum kun sanar da su mukallibina wato a cikin halin kuna masu sanar da su an gane ko wato ku kun sanar da su kuma kuna ci gaba wato da ba su karatu malam yace da kenan wannan shine abinda Imam al-Ukbari ya tafi akan sa a cikin littafin sa na Imla inji shi Sheikh Mustafa al-Adawi to wannan shi abinda ya tafi kenan mukallibina ba yana koma bane zuwa ga al-jawarih su dabbobi ne yana koma zuwa ga allamtum ku da kun ka sanar da su mukallibina kuna masu sanar da su waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a shi mukallibina yana nufin sanarwa amma asalin ta tana nufin al-kalbu shine daure abu kina abubuwa ne waɗanda nan an ce allamtum sanar da su mukallibina kuma ana nufin ana daure su ba ko da shi ake sakin su ba ko kuma ana daure su da magana domin an yi musu umurni su hannu suna hannuwa ko da ba daure suke ba kinan nan an hankalta ma ana sanar da su nan ko an hankalta ma dabba ce wanda ana iya daure ta ko ana iya hana ta sai zamanto daga wannan asalin kalmar ta samu asali malam yace to fa in qila idan aka ce zahiru qawlihi zahirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma allamtum min aljawarih an halatta muku abinda kunka sanar da shi na farauta idan ya je farauta tunda shine ake zance gari akan sa mukallibina waɗanda suke suna abin sanarwa ko ko fasarorin da suka gabata suna abin hukkawa ko ko suna abin daurewa ko ko suna abin ba umurni da hana musu umurni yaqtadi ibahata aljawarih almu'allama wa hiya haramun to in mun dibi siyakin aya zai nuna mana cewa a'a to ai kenan kamar wannan dabbobin kenan ya halatta a ci su an gane ko domin an ce yasaluna kama za uhilla lahum sun tambaye ka mi aka halatta musu qul uhilla lakum at-tayyibat ka ce an halatta muku dadada wa ma allamtum min al-jawarihi da abinda kun ka sanar da shi kenan sai mun to shi ma an halatta shi ina fata ana fahimta ta malam yace qulna za mu ce a fihi idmarun akwai abinda anka wato shafe kenan wa taqdiruhu abinda za a kaddara masidu ma allamtum min aljawarihi kenan ana nufin uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku wato abubuwan da suke dadada na halat wa ma allamtum min aljawarihi ai wa masidu ma allamtum min aljawarihi an halatta muku abinda dabbobinku na farauta suka yi wato suka farautu kenan masidikin daga sada yasidu ne asalin shi masyud ne sai aka shafe wawo duk da ke akwai larabawa wanda su ba su shahiwa ba a yabi'u sai a ce mabi'un amma akwai larabawa daga cewa mabi' ko mabiyu' sannan kuma abin nan sada yasidu saidan akwai masu cewa masid wasu kuma su ce masyud duk da ke ana shafe wawo din shine yafi karfi da ya'un din shine yafi karfi a cikin larabci amma wannan lugha akwai ta cikin larabci kakka ji ta rana kace babu ta kuma kai bincike cikin littafai to ala ayyati hali malam yace to wa ma allamtum min aljawarihi kina asalin shi masidu ma allamtum min aljawarihi domin ana zancan abinda suka farauto ne ba su karan kansu ba bai halatta a ci kare ba bai halatta a ci wato abin nan mu ce ba abubuwan da suke masu dagi yu'ayyiduhu ma fi tamamil kalam malam yace abinda zai karfafa magana ta an gane ko abin da yazo karshen aya kinan karshen magana kinan ayar yake nufi min qawlihi da fadar Allah fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku ku ci daga abin da suka kama muku wanda akwai bayanai sosai kan wannan cikin littafai da dama kana iya duba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kaga na ahkam na as-sayd da abin farauta musamman game da inda ya shafi aikin haji idan mutun yana farauta da sauran littafan fiqhu na mazhabobi kana iya dokan manyan littafai ka doki imsan isali al-mudawwana ta abin nan mudawwana fiqh fil fiqh al-maliki da kuma misalin al-mughni ibn qudama da manyan littafai sai ka dauko babin abin da ya shafi farauta sai ka karanto kaga ayoyi da hadisai da dalilai kuma ka binciki ingancin hadisan da an ka kawo kafin ka tabbatar da hujja da su kuma ka tabbatar da kira'o'i inda aka kafa hujja da su kira'o'i ne mutawatirai guda 10 ko kuma kira'o'i ne shadza amma ta fuskar fassara ko rinjayar da hukunci ne za a amfani da su wanda bincike ne shi ma mai yawa istishhadi da kira'o'i wanda suke shadza malamai suna ta bayani akan sa ta fuskar lugha da kuma fuskar hukunci na shari'a akwai littafai da dama kana iya diba cikin tawjihul qira'at na al-muhtasab ibn jinni ance mai ibnu jinni ba wai ana nufin dan aljannu ba aljannu suka haife shi a sunare ne aka same shi ka wani ci akwai malami dan aljannu anan yan uwa musulmi saboda lokacin mu ya fara karatuwa akwai abu guda biyu don nan nake son mu tsaya ba sai na kara ba shine cewa a karkashin wannan aya ta wato hudu muna iya kara mas'ala ta karshe kenan mas'ala ta 214 malam yake cewa fa in qila idan an kace almu'minu bihi abinda akai imani da shi huwa Allah shine Allah liqaulihi ta'ala domin Allah ya ce qulu amanna billah kace mun yi imani da Allah da sauran su abubuwan da ake imani da su fal makfuru bihi yakunu huwa Allah aidan abinda za a kafirce mishi shine Allah tunda an ce ai imani da Allah an kafirce wa aka kafirce ma Allah aka kafirce ma wa yu'ayyiduhu abinda ke karfafa wannan magana qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala kayfa takfuruna billah ya an kai kuka kafirce ma Allah suratul baqara aya ta 28 wa idha thabata hadha in wannan ya tabbata man yace fa kayfa qala ya akai yace wa man yakfuru bil imani wanda ya kafirce ma imani suratul maida aya ta 5 ma annahu la yasihu an yuqal man yace bayyuwa kuma a ce amana bil imani mutun yayi imani da imani ba a ce haka nan faka zalika diddu kuma ba a ce mutun ya kafirce ma kafirci nan ko qur'ani ya ce wa man yakfuru bil imani kaga wanda ya kafirce ma imani qulna malan yace al muradu bihi abinda ake nufi wa man yartadda anil imani duk wanda ya ridda daga imani ina fata an fahimce ni yuqalu ana cewa kafara fulanun bil islam wani ya kafirce ma musulunci idartadda anhu idan yayi ridda fa kafara bi ma'ana irtadda wani lokaci ana nufin kafara ana nufin yayi ridda li anna riddata naw'un min al kufr domin ita ridda nau'i ne da kafirci wal ba'u bi ma'ana an sai zamanto ita ko ba'un da anka ce wa man yakfuru bil imani wa man irtadda ne kina sai zamanto abinda ake kira at-tadammun domin akwai mas'ala wanda ake kira at-tadammun da kuma wato an-niyaba wanda mas'ala ce mutun yana yin ta ya binciki at-tadmin bincike ne mai yawa kina in an ce at-tadammun wani fi'ili ya kumshi ma'ana wani fi'ili in mun ce an-niyaba su ko sun ce a'a wani harafi ne ya wakilci wani harafi sai zamanto wasu sun hankalta ma fi'ili wasu kuma sun hankalta ma wato harafi wasu kuma sun hankalta ma fi'ilin da harafin كما في قوله تعالى كما فطر الله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع ما يتنبيا يا يتنبيا بعذاب ده عذاب سورة المعارج آية تفرقو أن قال يكو وقوله أبنا وقوله تعالى فطر الله فاسأل به خبيرا كواتو فاسأل به واتو كتنبيا خبيرا وانده كمساني سورة أبنا الفرقان آية هم سند ترى kina sai zaman to nan da anka ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' ai sa'ala sa'ilun an azabin waqi' sa'ala an shay ake cewa fas'al bihi khabira ai fas'al anhu khabira wa qila dan sun kace al muradu huna bil iman abinda ake nufi da imani al mu'minu bihi abinda an kai imani da shi tasmiyatun lil maf'ul bil masdar ma'ana masdar yakka mata akawo sai anka kawo wato anka kawo masdar matsayin wurin maf'ulun bihi dan mubalagha ana yin wannan an-niyaba a cikin ilimin balaga ake kiran shi an-niyaba wanda babi ne mai fadi akawo ta kalma wurin wata kalma wanda bincike ne mai yawa ba za mu samu damar kawo shi ba kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce uhilla lakum saydul bahri an halatta muku saydul bahri farautar abin nan teku aya ta 96 ai masidahu na an ce saidu kaga farautar teku a ana nuhim uhilla lakum masidal bahri an halatta muku farautar abin da ke cikin teku nan teku baka iya farautar teku wa qauluhum da kuma fadar su darbul amiri an gane ko darbul amiri ma'ana bugun sarki amma ana nufin madrubul amir wanda sarki ya buga nasjul yaman ana nufin nasjul yaman saqan yaman amma ana nufin mansujul yaman abinda anka sako daga wato garin yaman wato wannan dai mas'ala ce da take wadan sun dauki cewa man yakfuru bil iman shi imani ana nufin an canza fi'ilin ne asalin shi wa man yartadda anil imani ne wasu kuma sun ce a'a shi su il imani kin nan asalin shi masdar ne amma akwai abinda ake rufi da shi shine wato ismul maf'ul tunda masdar yana zakwa bi ma'ana musmul maf'ul koko wa man yakfur duk wanda ya kafirce sai ka kaddara zu bizil imani da abinda amma abucin imani ma'ana abinda za a yi imani da shi kana iya kaddara wannan ko ko man yakfur bil imani a sun kace wato ismul maf'ul ake nufi da shi kina wanda ya kafirce da abinda ake yin imani da shi faqad habita amalu an gane ko ko kuma wa man yakfur bi ahli al iman duk wanda ya kafirce ma abubuwan da ya cancanta imani sunan ahli al iman ba ana nufin masu imani ba a wanda ya kafirce ma abinda ya cancanta ai imani da shi wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa Allah shi cancanta a ji tsoron sa wa ahlul maghfira Allah shi cancanta da gafara yayi gafara kinan nan wa man yakfur bi ahli al iman wanda ya kafirce ma da abinda suka cancanta ai imani da su faqad habita amaluhu aikin sa ya baci ɗan uwa musulmi saboda lokacin mu ya matso dan takaitassuwa nake son in kawo shine cewa matsaloli ne guda biyu don mu gane muhimmancin ulumul ala da nizancin su a ƙarshen waɗannan ayoyi na farko ulumul ala usulul fiqhi da kuma wato balaga kaga nan balaga nan ta nuna muna an ɗauki wata kalima an azata wata kalima na ɗai kenan sannan kuma idan muka duba nan ilimin nahwu ya shigo da mun ka ce nan wani harafi ne aka ɗauko aka sa wani harafi domin at-tadmin da kuma an-niyaba matsala ce ta ilimin nahwu kaga ulumul ala sun shigo a nan sannan kuma za mu ga cewa a'a an ce za a kaddara wani abu to wannan shine ake kira a wajen malaman usulul fiqh dilalatul iqtida dilala ce wanda suke malamai suna da dilalatul tanbih suna da dilalatul ima suna da abin nan to amma ita ga dilalatul iqtida shine kalima ta zo ba a iya samu ma'anarta sai an kaddara wani abu shi ake kira dilalatul iqtida misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ce was'alil qaryata allati kunna fiha yan uwa annabi yusuf sun kace babban su ka tambaye alqaryar da muke ciki kowa ya san alqarya ba ya tambayeta duk da yake Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti a cikin ad-durr al-mansur an-nasr al-warud shi yana ganin cewa a babu laifi annabi yaje ya tambaye kasar Allah ya bashi izini to amma nan ai ɗan uwansa ne suka ce yaje ya tambaye ta an gane ko kuma kasa ba ya tambayeta yanzu bai yiwa mutun yanzu misali nan muna garin misali mu ce bari mu dauki wani gari mu ce Abuja sai wani abu ya faru Abuja sai a ce kaje ka tambaya Abuja sai mu ce Abuja ina son in tambaye ki abu kaza ya faru kaga hankali ba zai riga ba to shine dilalatul iqtida al-iqtida shine hukumtarwa kenan akwai abin da ya hukumta dole sai an kaddara shi asalin shi was'al ahlal qaryati allati kunna fiha ka tambayi mutanen garin to kaga sunan shi dilalatul iqtida su kuma malaman nahwu da balaga su ce al-idmar an shafe wani abu sai an kaddara shi ko al-hafu to idan baka san waɗannan ilimin mukan ba ya zaka tunkari al-qur'ani da hadisi ɗan uwana ya kamata mu yi kokari mu samu ulumul ala kuma mu gane karatu da kyau don saboda mu taimaki kanmu mu taimaki addinin mu mu taimaki al'ummar mu ɗan uwa musulmi shine abinda zan iya tsayawa a kan shi saboda lokacin mu ya kawo darasin mu na 54 sai lokaci na gaba idan Allah ya kaddara muna da rayuwa kuma Allah ya bamu iko da lafiya in Allah ya so zamu saki zuwa domin mu ci gaba da wannan karatun namu da izinin Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh